العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيان حكيم هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يدم كتابا أتي قبل كراتم من التفسير أولنا مسلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه da kenan cikin garin Bauchi. A yau yawmu safti, ranan Asabar, 15 ga watan Ramalana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam min Makka ila al-Madina, daga birnin Makka zuwa birnin Madina, tana da shekara 1443. Wanda ya zamo daidai da 16 ga watan Afrilu a shekarun ƴan albashi kuma miladiyyar Annabi Isa ibn Maryam alayhi assalamu, idan ya tabbata wato shekara ta 2022. A yau insha Allahu ta'ala za mu shiga sabuwar sura, suran da ake kiranta Suratul Rahmani, suran mai rahama. Malamai suka ce an ambaci wannan sura da wannan suna ne daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, kuma sunan da yake wazani na mubalaga, mubalagan kamar ma ya fi Ar-Rahim, domin Ar-Rahman wasu malamai suna ganin ƙarfin Ar-Rahman ya fi ƙarfin Ar-Rahim a wajen fassara. Saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan rahama, duniya da lahira, Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rahama tsakanin musulmai da kafirai a nan duniya, ko Allah ta'ala mai yawan rahama a tsakanin mutane da dabbobi a nan duniya da ma gobe kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan rahama tun da ya halitti rahama ɗai guda 100, kuma ya ɗauki guda 1 je ko duniya tausayi kenan, sannan ya rike 99 ya ajiye a wajensa, sai ranar lahira bayin Allah za su samu 99 nan. Allah ya samu na cikin su. Saboda haka Suratul Rahman lalle sura ce wanda take da muhimmanci kwarai da gaske. Dalilin da ya sa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake ambaton wannan sura da cewa wato amaryan Al-Qur'ani, ko kuma angon Al-Qur'ani. Don ko san amarya duk abin da ta yi ba a dukanta, ko ana dukan amarya? Ba a dukan amarya. Saboda in ka yi amarya ka wanka mata mari a ranar farko, to fa in ta tafi gidansu zai yi wahala ta sake dawowa. Yana da wahala, balle kuma a ce ka jibge ta. Shi yasa amarya aka ce ba ta laifi, duk abin da ta yi sai a ce kuskure ne, an kwana biyu za ta gyara. Sai dai kuma a karkashin amarya ba ta laifi, to fa an dauke ta wawuya ce, an dauke ta gauliya ce, an dauke ta jaka ce, wato kafin ta yi hankali kenan. Tunda ita da yara kanana waɗanda yake tunaninsu bai nuna ba kusan ɗaya ne. Don haka idan aka ce misali mu koma ɗaya fassara kuma ɗaya ɓangaren amariyan alkur'ani, to kaga wanda ake haba-haba da ita kenan, ya kamata ce kullum mutum ya ringa karanta ta. Idan an ce angon alkur'ani, to wannan ma ana haba-haba da shi, domin za a ga ango fes-fes. In ka je kusa da ango za ka ji ƙanshin turare, amma yana kyau ta zaton angwayen da ne banda na yanzu, domin yanzu gaskiya ne ma ya je mai su gaba daya. Amma a da idan an ji ƙanshin turaren ango daban yake, yanzu ka ga alamar ma za ka ji akwai ƙanshin turare a jikinsa, amma wannan na kwarijo ne. Turaren kwarijo ne, ya kwana biyu zai aya goma wasa ne. To kaga idan aka ce angon alkur'ani wanda yake ana haɗuwa da ki za a ji ƙanshi kenan, to kamata ya yi a rike shi hannu biyu-biyu ana karanta shi kullum. Ko da yake ba wai an ce lalle ka karanta wannan sura kullum ba ne, domin ba ta daga cikin surorin da ake cewa kullum a karanta ta ko duk sati a karanta ta. Amma dai idan ka zo karanta wannan sura ka natsu, ka tattara hankalinka waje ɗaya, sannan kuma ka yi tunani, ka yi nazari cikin ayoyin da kake karantawa. Shi yasa ake son a rinka karatu da fassara. Dalilin da yasa Sheikh Gumi rahimahullahu ta'ala ya rubuta tarjamansa kenan na ma'alil Qur'ani, bi ma'ana ma'anonin Al-Qur'ani. Ya rubuta da Hausa saboda mafiya yawan mutanen ƙasar nan Hausawa ne, kuma sun iya Hausa, saboda haka in ka karanta aya da Larabci to sai ka dubi fassaranta da ainihin Hausa. Ko da baka fahimci fassaran sosai ba, to lalle za ka dan tsinci waɗansu abubuwa, kuma wannan zai taimaka maka wajen ganin muhimmancin aya ko kuma sura. Allah ya taimake mu. Har ila yau wannan sura, Suratul Rahman, tana da ayoyi guda wato 78, waɗansu kuma sun haɗa waɗansu ayoyin sun ce guda 76 ne, kamar yadda aka yi saɓani dangane da ahiyya madaniya ammakiyya, a Makka aka saukar da ita ko a Madina aka saukar da ita, manya-manyan malamai sun yi saɓani a tsakaninsu. To kaga irin wannan ne muke magana. Yanzu aka ce manya-manyan malamai magabata, almajiran sahabban manzon Allah da ma sahabban manzon Allah karan kansu sun yi saɓani dangane da yanke hukunci akan wannan sura, a Makka aka saukar da ita ko a Madina aka saukar da ita. Sai wani mai comment kuma a Facebook sai ce a Makka aka saukar da ita. Shi ya yanke hukunci kawai a Makka aka saukar da ita. Da za a kamo shi a matse shi, za a yi ta dukansa sai ya suma, amma ba zai iya kawo dalili ba. To ana fal'a masa malamansa su ma sun yi saɓani a kan wannan. Waɗansu kan ɗauka Makka amma za su kawo dalili, waɗansu za su ce Madina amma za su kawo dalili. Shi yasa kwanakin baya muka yi kashedi a kan irin wannan. In dai matsala ce ta addini, ba ka da ilimi a kai, kai jahili ne ko wawa ko kai jaki ne a kan wannan, to bai halatta ka yi sharhi a kai ba. In kuma ka yi sharhi a kai, wallahi sai Allah ya tambaye ka. Duk wayonka da waewanka da kwamarazarcinka da bokonka, nan ne ma za a ji daɗin tasa ka a hannun mala'iku kwarai da gaske, domin ka shiga harkan da ba naka ba. Wala taqfuma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Saboda haka kada ka kuskura ka aikata abin da baka da ilimi kansa. Wala yahillu lahu an yaf'ala filan hatta ya'lama hukuman lahi fi wa yas'ala al-ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. To kaji abin da mai ahalari ya ambata. Saboda haka wannan sura anan an ambace ta madaniya, a wani waje za ga an ambace ta makkiya, domin ana ganin aljanu sun yi imani ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun lokacin manzon Allah yana birnin Makka. A wata shekara ana kyautata zaton abinda tarihi ya raja'a a kai shine a shekara ta 10 ga annabci, lokacin da manzo Allah ya je Daifa suka jefe shi suka wulakanta shi a shekara ta 10 wato da annabci, lokacin da ya kamo hanya yake dawowa, sannan ya hadu da banasare na farko wanda ya karbi addinin Allah, yace shi daga nina wa yake ya karbi addinin Allah a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sannan a wannan shekara aljanu kafin annabi ya dawo suka je yana karatun alqur'ani cikin dare, suka yi ta taruwa da suka saurari karatunsa shine suka tafi wajen mutanensu, wallau ila qaumihim mundirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa, shine suka kama wa'azi taram-taram kamar yadda makaranta a cikin suratul aqa. To lokacin da annabi yake karanta ainihin ayoyin Allah, kace daga ciki har akwai ar-rahman allamal qur'ana, kuma a ciki ya karanta fabi ayyi ala rabbikuma tukazzibani, ya kasance su aljanu suna bada amsa fiye da yadda mutane sahabban annabi suka bada amsa. Saboda haka yasa waɗansu karen jayar da cewa wannan sura an saukar da ita a Makka ce, kuma idan ba ku manta ba a wannan shekara ta 10 da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah, subhanallazi atra bi ardihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir. Allah ta'ala ya ambaci Isra'i a cikin alqur'ani, hadisai sun tabbatar da mi'raji a cikin hadisai masu yawa kuma masu inganci, wannan daraja ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sai dai kuma a wannan shekara Abu Talib babban annabi ya bar duniya, a wannan shekara matar manzo Allah ta farko Nana Khadija ta bar duniya, yasa wasu malaman tarihi suke kira wannan shekara da amul hazar, shekaran bakin ciki, amma masu tantance tarihi jama'a masu tarihi ma ba kyale su ba wajen tantance wanne ne da'ifi wanne ne sahihi. Idan mutum bai kai wannan munzali ba duk tarihin da aka ambata masa kawai daukawa zai yi, duk abin da aka ce gaji tarihi ne zai zauna kashe kunninsa ya saurara, amma ba ruwansa da cewa sahihi ne ko ainihin da'ifi ne. Amma daga baya malamai sun yi iyaka kokari wajen tantancewa, wato wajen littafin tantance littafin tarihi, daga ciki ma har da ɗan jihar Bauchi wanda ya fara rubutu amma bai kammala ba shine Dr. Ibrahim Disina, shi ma ya fara tantance tarihin annabi wanda ya fi inganci, ya rubuta juzuyi na farko amma ina jin bai karasa juzuyi na biyu da na uku ba, ya kamata kuma a ce ya kammala kamar yadda balansu manya-manyan malamai kamar ainihin Diaul Umari da sauran Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani da makamantansu waɗanda suka tantance suka fitar da abin da ya inganta daga abin da bai inganta ba. Malamai da yawa sun tafi akan cewa a kira wannan shekara shekaran bakin ciki, suka ce ba daidai ba ne tunda annabi baki da kansa ya kira wannan shekara shekaran bakin ciki ba, sannan kuma ba manyan sahabban annabi ne suka ambaci wannan shekara shekaran bakin ciki ba. Saboda haka daga baya ne aka ambata, to a ambaci wannan amul hazan aka ce wannan kuskure ne, tunda a wannan shekara da annabi ya je Daifa suka kore shi suka jajjefe shi, banasare na farko ya karbi addinin Allah, aljanu suka karbi addinin Allah, aka yi isra'i da annabi shine tafiyan dare daga Makka zuwa birnin Kudu wanda yake tafiya ne na wata guda, amma manzo Allah ya yi a cikin kankanin lokaci, sannan kuma da ya je Kudu ya jagoranci annabawan Allah sallah, sannan mala'ika Jibril ya zo masa da buraka, daga nan ya hau suka yi sama, tun daga sama ta ɗaya sai da manzon Allah ya je sama ta bakwai, har al'arkin ubangiji sai da yaje, amma ya ga Allah bai ganki ba zance mafi inganci, bai ga Allah subhanahu wa ta'ala ba, don da aka tambayi manzo Allah kin kaga Allah, yace tsananin haske na gani ta yaya zanga Allah subhanahu wa ta'ala. Daga nan manzo Allah ya sauko, an baki salloli 50, ya dawo ya hadu da annabi Musa, tunda dama ya hadu da annabawan, an sanya kowane annabi a sama domin ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Da ya zo ya hadu da annabi Musa, sai ya ce salloli 50 sun yi yawa, ka koma, ubangiji ya rage maka, domin mutanenka ba za su yi salloli 50 ba. Allah ya saka wa annabi Musa. Ga guda biyu. Guda biyar ma sun gagare mu, to balle kuma a ce salloli wajen guda 50, ai ba za mu iya ba. A biyar din nan aka ce a rage, to kaga wanda za a fara ragewa sallan asuba, sannan ta biyu sai sallan isha'i, sannan ta uku sai wace salla? Azhar ko la'azhar? To kun ga sanda a wannan shekara aka samu nasara na farko ya karbi addinin Allah, sannan kuma aljanu suka karbi addinin Allah, sannan kuma annabi aka yi isra'i da ke, aka yi mai iradi da ke. To kun ga wannan yana gwada cewa shekaran wato tana da daraja kwarai da gaske, don an samu mutuwa ba za a bata ainihin fiska mai kyau ta ainihin wannan shekara ba. Kuma ko da mutum a cikin rayuwarsa akwai muhimman mutane da suke tare da kai, na farko mahaifinka, na biyu mahaifiyarka, na uku matarka ko matanka, na hudu ƴaƴanka maza ko mata, na biyar ƴan uwanka, uwa ɗaya, uba ɗaya ko uba ɗaya, ko uwa ɗaya maza ko mata, sannan har suka bazu. Sannan na shida wanda za a samu aminanka waɗanda ka shaku kwarai da gaske, idan Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki ɗaya daga cikinsu, lallai tashin hankali ne kuma abin damuwa ne, amma ba za ka canfa wannan rana ba. Idan ka canfa wannan rana, kai za ka shiga cikin bala'i. Idan kwana ya kare a kowace rana, kowace shekara, kowane wata, Allah tabaraka wa ta'ala zai ɗauki ran kowaye daga cikin waɗannan da muka ambata da waɗanda ma ba mu ambata ba. Saboda haka duk shakuwanka da mutum, duk alaƙanka da mutum, idan aka zo aka ce ga shekaran da ya rasu, duk za ka yi wa shekaran za ka tuna, to ba musulunci ba ne, wannan bala'i ne kwarai da gaske. Ko ranar haihuwa da ranar farin ciki ne, ranar haihuwa idan ranar ta zagayo ko shekaran ta zagayo, ka zo ka yi wani fati ko ka yi wani dina ko yahudanci ne, duk waɗanda suke haka yahudanci ne, abin takaici ne, ka ga alhazaye, ka ga musulmi waɗanda suke ƴan boko, ka ga wayayyu waɗanda suke ƴan barike, idan ƴaƴayensu ko matayensu ko su karan kansu shekara ta zagayo suka cika shekara kaza sai su shirya fati, a zo a yanka kek din da za a kashe kuɗi mai yawa, wanda yake wani kawunsa yana neman wannan kulin ya hana shi, wata ummansa tana neman wannan kulin ya hana ta, wani ɗan uwansa yana neman wannan kulin ya hana shi, wani masallacin unguwansu yana neman wannan kulin amma ya hana, ya biya kek din banza. To wannan yahudanci ne, koyi ne da arna, koyi ne da waɗanda yake ba musulmi ba, kuma man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Saboda haka ba daidai bane, Allah ya sauke. Wannan sura suratul rahman, kamar yadda muka yi bayani, tana daga cikin surori da ake kiransu madaniya ko kuma makkiya, kuma mun ce ayoyinta guda ainihin 78 ne ko 76. Kafin malai karanta mana nan, na ga ya kawo wani hadisi wanda yake bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
dalilin da yasa na bar mai karatu ya karanta waɗannan ayoyi guda tara saboda sajaun da yake karshen su duk sun kare ne da nunun Ar-Rahman allama al-Qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi-husban والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تدبه في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تقصر الميزان سبولاك وأنم آيوه سنقالي جسجع النون وني أجم ماماكي سي الله تبارك وتعالى وأنس آيوه بدابيو ثم سيسك قالي دا أبو قداد ثم سجعوني في الله يتمي والأرض وضعها
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنحل ذات الأسماء
تقوم دولا لن أيها يقداد يوثوكم سيسك قالي دا ميمون الله تعالى يتمي والأرض وضعها للأنام فيها فاقهة والنخل ذات الأكمام كون ga ya kare da mimun to tun da an kawo guda biyu masu sajawi iri daya to sai kuma aka sake komawa kan nono sai Allah ta'ala yake me wal habzul afi
wal habzul afi warayhan fa bi ayyi ala rabbikuma tukazziban
kaga sai aka sake dawowa da nonon din muna iya tsayawa a wannan gaba bi ma'ana wal habbu dhul asfi war rayhan wal habbu dhul asfi war rayhan aw ta qira'a wal habba dhul asfi war rayhana ya dai kare da nunun din ne sai fa bi ayi ala ya rabbikuma tukazziban kun ga ya kare da nunun wanda ake ana kiran sa sajau idan ba mutun ya kware ba a cikin larabci ba zai iya jeranta haka ba yasa aka ce tabbar alqur'ani maganan Allah ne ba maganan wani makaluki ba saboda ba wanda zai iya yin wannan yasa duk wanda ya zo bayan alqur'ani inda da larabci ne zaka samu ko ba musulmi bane to a koyi a kai kai ce yakan karanta alqur'ani domin ya koyi larabci ya kware cikin larabci inda kana karanta rubutunsa zaka iya fahimta cewa yana finci ko wani abu daga cikin alqur'ani ko da ba musulmi bane inda ba larabe ne yana jin larabci wannan kenan Allah tabaraka wa ta'ala yace bismillahir rahmanir rahim ar-rahman Allah mai rahama wannan sura ta fara da sunan Allah ko da sifa daga cikin sifofin Allah kuma sifan da take da muhimmanci saboda in kace Allahu sai me Ar-Rahman sai Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salamu haka za a yi ta tafiya zuwa karshe mafiya yawa ana haddace asma'ullahil husna ruwayan da aka samu daga Imam Tirmidhi sai dai ruwayan malamai suka ce yana da rauni kwarai da gaske amma ya tabbata inna lillahi 99 isma mi'a illa wahida man ahsaha dakala aljanna Allah yana da sunaye guda 99 dari babu daya amma duk wanda ya kididdige su zai shiga aljanna sai dai malamai sun kasa tantance guda 99 domin wajen lissafi to waɗannan sifofi na Allah da sunaye sun fi dari to a cikin waɗanne ne guda 99 waɗanda yake mutum ya haddace su zai shiga aljanna maza Allah bai fayyace su ba yasa in ka samu sunayen Allah waɗanda suka inganta da sifofin Allah ka haddace kawai in ka je lahira ka ce zubo su ka zubo su kaga in ka kai 99 sai a ce je kai ka shiga aljanna kaga ka samu ka kubuta kenan amma kar ka zai da 99 ka ce kawai zaka rike 99 a'a ba mamaki sai an je a ce guda ɗaya bai inganta ba wannan bai inganta ba wannan bai inganta ba sai a je a rusa maka ka dawo guda 79 ko 89 ko 69 to ai kaga babu bayani Ar-Rahman Allah ta'ala ya fara da wannan kalma wato mai rahama duniya da lahira Allah ya mana rahama allama alqur'ana Allah wanda ya sanar da alqur'ani dai daga cikin manya-manyan ni'imomin da wannan sura ta ambata shine alqur'ani game wadannan ayoyi da malai ya karanta mana malamai sun ce zamu iya fitar da ni'imomi guda 10 ko 12 manya-manyan ni'imomin da Allah tabaraka wa ta'ala ya wadan adam saboda haka shi yasa waɗansu suke ganin suran wato yana da muhimmanci koyaushe a ringa karanta ta domin a tuna ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala duk da kasancewa akwai surori masu kama da wannan an zirrin an samu hadisi daga zirrin anna rajulan qala li ibn mas'ud wani mutum ya ce wa abdullahi dan mas'ud yace kaifa ta'rifu hadha al-khawf yace kaifa ta'rifu hadha al-harfa yace ha kake sanin wannan harafi na al-qur'ani abin da yake nufi kenan shine harafin al-qur'ani ruwan sama ake yi to Allah ya bamu ruwa mai albarka eh Allah sai ya zama ruwa mai albarka gobe in Allah ya kai mu sai shuka kawai sai ya samu shuka eh kuma kun ga wannan saukan ruwa da wuri shi yake sa ainihin masu fama da awo su samu sauki kwarai da gaske tunda yanzu buhun masara in aka dauki buhun masara za ka ji 20,000 da wani abu buhun gari ma 20,000 da wani abu to ko da masaran za ka je ka auno kana ta tarar da ina za ka samu kulin kuli ya yi wahala to amma da zaran ruwan sama ya sauka to albarkan Allah ya sauka sai ga mutane sun samu natsuwa da kwanciyar hankali to Allah ya sassauta mana kuma Allah ya sauke mana da Allah ta'ala yake allamal qur'ana khalaqal insana allamahu albayana Allah ya sanar da alqur'ani shine wajen karatun alqur'ani wajen karatun alqur'ani da tajwidi tilawa kenan sa'annan kuma wajen karantar da alqur'ani ga ainihin fassara ko kuma karantar da kira'an alqur'ani duk malamai sun fassara wato sun yi karin bayani akan haka to kaga yin tafsiri ne ko da rubuce ko kuma kamar yadda muke yi da baka idan karantar da qur'ani ne shine karatu na kira'a wanda yake za a karantar da wannan ya samu kira'a ruwaya iri kaza ruwaya iri kaza waɗanda suka inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda za a gani a wajen masu musabaka za a ga ruwayoyi iri daban-daban amma an fi nahas da war to kafin ka ga an zo an yi qalun ko kumbul da sauransu yana da wahala to amma dukkan su sun inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to shine wani mutum yake tambayan Abdullahi dan Mas'ud Abdullahi dan Mas'ud yana ɗaya daga cikin manyan sahabbai na manzon Allah kuma as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansari domin yana ɗaya daga cikin waɗanda suka karbi musulunci da farkon farko shi da kansa ya ce yana kyautata zaton shi ne na shida ko na bakwai wajen karɓan addinin Allah abinda ya ambata kenan to kaga ya daɗe da karɓan addinin Allah sa'annan kuma sai ya kasance yana da basira duk ayan da ta sauka idan annabi ya karanta yana haddace ta dalilin da ya sa wata rana ma manzon Allah yake ka karanta mini alqur'ani ya sa ki ya karanta masa alqur'ani ya ce a'a kai da aka saukar maka da alqur'ani in karanta maka alqur'ani ya rasulullah maza Allah ya ce ya ka karanta min alqur'ani to yana da muhimmanci yana da daraja a idon manzon Allah Abdullahi dan Mas'ud to shi ne wata rana ana tattaunawa sai aka ce Qur'anin nan fa ana ta karatun sa boye kafiran Makka ba su taba jin karatun alqur'anin nan ba saboda haka masu dan kokari waɗanda suka haddace Qur'ani da Allah waye zai je ɗakin Kaaba ya dan bayyana Qur'ani sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce ni zan je in bayyana musu to kuma shi ba ya da auki sai wani ya ce a'a ai za su kashe ka kamata ya yi a samu wani mai gwaɗi wanda in auruhu masa ma in yi haka zai watsa mutane gaba daya ya ce a'a shi dai a barki ko tsawon lokaci imani ne ko jaruntaka da kake gani ba wai ƙarfi ne ko kuma ƙaton jiki shi ne yake kawo jaruntaka ba jaruntaka ƙarfin zuciya ne idan mutum yana da ƙarfin zuciya kikenan sai ga yayi abin da mai ƙarfi ba zai iya yi ba da shi yasa ya ce shi zai karanta musu Qur'ani ya ce zai karanta musu Qur'ani shi ne ya kama hanya ya je ɗakin Kaaba da ya je abin da ya fara karantawa kamar yadda aka ce sai ya ɗauko Ar-Rahman ya daga muryarsa ba wanda ya taba daga murya da karatun alqur'ani sai shi ya daga murya ar-rahman allama alqur'an khalaqa al-insan allama al-bayan to ai ba za yi da kira'a ba saboda me saboda ni ban yi kira'an abdullahi dan masud ba Allah ran mama bai yi kira'an abdullahi dan masud ba ko akwai wanda ya yi kira'an abdullahi dan masud cikin alaran mu'min da muke da su wani yazo ya karanta mana amma dai ya daga murya da karatun qur'ani shine sai manyan quraishawa suka ce me suke ji ne haka haka ta yaya abinda aka saukar wa muhammadun nan ne shine ake karantawa suka ce a dakin kaaba muna nan azo ana karanta wannan ko suna ganin za a rusa addinin iyayensu da kakanninsu ne saboda haka ba sa goyon baya aka ce waye yake karatu aka ce ai ibnu ummi abdin ne don haka suke kiransa ibnu ummi abdin ibnu ummi abdin ne wato abdullahi da makud suka ce bari ku gani ine suka je suka daka shi sai da ya kasa karatu amma dai ya karanta daga baya masu taimakon suka zo suka bambare su suka raba su aka samar da shi ya ce to in ya warke ma gobe zai je aka ce a'a wani lokaci da awa ba haka ke yi ba domin idan mutanen suka kake abdullahi dan masud ai an yi hasaransa akwai ilimi da dama akwai albarka da yawa akwai hikima mai yawa wanda za a rasa gaba daya saboda haka aka ce kada ya sake zuwa amma ana kyautar zaton abin da ya karanta suratul rahman ya karanta a cikin dakin kaaba to shine wannan bawan Allah ya zo ya tambaye ki duk da kasancewa yana ɗaya daga cikin waɗanda suka san alqur'ani don akwai wata magana da ya fada ko da yake malamai masu nazari sun ce maganan akwai rauni a ciki inda yake cewa babu wata aya cikin littafin Allah da ya ce fate na san inda aka saukar da ita da dalilin da ya sa aka saukar da ita da kuma wato wurin da aka saukar da ita duk wani ƙarin bayani akan abin da ya kafi ayan zan iya yin bayani wannan fa ya faɗa ne lokacin da ya kai kusan shekara 80 da wani abu a duniya yace walau anni a'lamu anna ahada yace wallahi da na san wani mutumi a'lamu minni bi kitabillah wanda yafi ni sanin ilimi na littafin Allah na tafsiri yafi ni sanin tafsiri asbabun nuzul da sauran wadansu ilimomin da suke ta'allaka da ainihin ayoyin Qur'ani tablughu al-ibal wanda raquma za su iya kai ni wajensa yace la zahabtu ilayhi wallahi da na je wajensa wajen neman ilimi wala fa sahabin annabi ne wanda tun farkon wahayi yana tare da annabi ya faɗi wannan magana to giya sa don kai digiri na farko kai na uku kai digiri na farko kai na biyu kai na uku ba wai ka kure ilimi kan kake nan ba akwai sauran alaran ma kai kun ga ba domin gida mata uku yayi a 20 da wani abu ga rigingimu iri daban-daban ba ya kamata a ce mutum ya koma makaranta wato ya sake tushe ko kuma ya ƙara akan abin da ya sani saboda ilimi baya karewa ilimi baya karewa to wannan bawan Allah ya zo ya tambayi Abdullahi dan Mas'ud yace wannan harafi yace ma'un ghayru asin ga misali harafi na alqur'ani yake magana wato ayan qur'ani Allah ya ce ma'un ghayru asin aw yasin yace asin aw yasin fa qala kullul qur'ani kad qara'ata yace ya kai abdullahi dan masud yace dukkan alqur'ani ka karanta saboda haka kaman bayani akan wannan qala inni la aqra'ul mufassala yace ni ma Allah ya bani qur'ani ina karanta qur'ani to amma sai dai yayi shiririta saboda me saboda idan kana da ilimin abu za ka zo ka ce ai ni din nan na kware wajen karatun qur'ani ni na kware wajen tafsirin qur'ani ni kware ne waje kaza mun karanta a can baya falatu da ko an fasa kun huwa alamu bima ne taqa yasa ba a tafsiya kaga ai me kudi bane zai ce ai ni din nan ai ni me kudi ne a Najeriya ba ka taba ji ko a garin nan ni mai kuɗi ne ka je ka samu masu kulin garin nan ka ji wani yana alfahari yana da wahala in ka ji wani mai kuɗi yana alfahari to wawa ne kwarai da gaske ba alfahari irin wannan to wannan mutum ya dan samu kuskure da gare ki yace inni la aqra'ul mufassala yace lalle ni ina karanta al mufassal ajma'u kakab gaba daya fi raka'atin wahida yace araka'a guda yace araka'a guda idan na taki karatu ba tahajjud ba ba aiken ba wato ko da a wajen ramadana ko yauke ne to ina karanta al mufassal to ina ne al mufassal a cikin al qur'ani daga ina ne al mufassal yake farawa ko da yake akwai tiwalul mufassal akwai wasful mufassal wala suna cewa awsatul mufassal sannan akwai qisarul mufassal to ina ne mufassal mafiya yawa surorin da ayoyin su ba su da tsawo sune ake kiran su al mufassal wanda kana karantawa zaka rinka yinkewa yanzu misali ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahu al-bayan ash-shamsu wal-qamaru bi-husban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-mizan alla taghdaw fil-mizan kaga in ka duba zaga a takaice idan ka je gaba idza waqa'atil waqi'a laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a to in ka je gaba ma haka zaka samu to har zuwa lokacin da zaka zo wa suha wal layli idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al ula idan ka gangara alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil to wannan zaka hada ya ayyuha alladhina amanu idza tada'antum bidaynin aka ga ba za su hadu ba saboda waɗancan turori in ka duba za ga masu tsawo ne amma waɗannan za ka same su al-mufassal bi ma'ana gajajjeru ne to shi yasa akwai tiwalul mufassal wasatul mufassal ko awsatul mufassal ko kuma qisarul mufassal tiwalul mufassal al-mufassal masu ɗan tsawo saboda ayoyinsu suna da yawa awsatul mufassal ko wasatul mufassal su ne waɗanda yake surorin da ayoyinsu gajeru ne amma wato ba su da yawa turan ayoyinta ba su da yawa sannan sai qisarul mufassal su kuma waɗanda ayoyin wato ƴan kaɗan ne ƙwarai da gaske su ne can ƙarshe to waɗanda suna cewa daga wadduha in ka duba zuwa ƙasa duk da kasancewa akwai ayoyin da aka ɗan miƙe to amma dai mafiya yawansu har ya zuwa ƙasa za ka same su qisarul mufassal to a wajen Abdullahi ɗan Mas'ud radiyallahu anhu tiwalul mufassal daga ar-rahman ne ina fata an gane daga ar-rahman allama al-qur'ana hal ya zuwa can suratul nafi to wannan sune al-mufassal sai dai tiwalul mufassal daga nan zuwa suratul hujurat kamar yadda waɗansu malamai suka ambata sannan daga suratul hujurat idan ka zo wasuha ana ganin awsatul mufassal daga wasuha har ya zuwa ƙarshe ana ganin qisarul mufassal wannan kuma mun shiga wani bangare ne na yadda ake kasafta al-qur'ani ina fata an gane na to shi ya ce yana karanta al-mufassal kaga daga ar-rahman har ya zuwa ƙarshe kenan har ya zuwa suratul nas fi raka'atin a cikin raka'a guda to wannan ba sallar tahajjudi kake yi a lokacin azumi ba ko sallar shafewar rana shine wanda za a tsawaita ai wannan nafila ta yi tsawo kwarai da gaske yace yana karantawa a cikin raka'a guda fa qala sai yace a hazzan ka hazzi ke yace ya kamar da alqur'ani kamar yadda ake karantawa fa a raka'a guda ka karanta suwarul mufassal gaba daya kun ga wannan ke yake gwada ake duk mutumin da zai yi karatu a gurguje ba daidai bane karatu a gurguje ba daidai bane annabi ya ce duk wanda ya sauke alqur'ani kasa da kwana uku to ba zai fahimci alqur'ani ba amma malamai masu nazari sun ce mutumin da yake koyon hadda ko yana fiskantar jarabawan hadda to a cikin awa 24 yana iya sauke qur'ani domin saboda ya samu ya tsallake wannan jarabawa saboda idan ya tsallake hakan zai taimaka masa daga baya sai ya kasance a cikin kwanaki uku sai ya sauke qur'ani amma duk wanda ya sauke qur'ani kasa da kwanaki uku to ba zai fahimta ba kage kenan ana son a karanta qur'ani daki daki warattil alqur'ana tartila kine mutun ya karanta daki daki yana fahimtan alqur'ani kina ba ta gani dalilin da yasa abdullahi idan makud Allah ki kare ya da ki yi inkari ma wannan bawan Allah kenan yace la aballaka yace amma Allah wadaranka kana da qur'ani amma kana karantawa mufassal suwarul mufassal a cikin raka'a guda yace wannan ba daidai bane wannan kalma la aballaka idan zaka fassara da Hausa kai tsaye shine ka rasa babanka to wanda bai da baba kuwa na farko ko ne dan kege ne shine bai da uba na biyu kuma ko kuma wanda babansa ya rasu ya barki yana karami kaga ya zama maraya abin tausayi kenan da alama zai kawo hala duniya ina fata an gane to duk ana fassara da haka asali la aballaka shine baka da baba ko ka rasa babanka amma abin da yake nufi shine Allah wadaranka sai ba haka yake yi ba yace kad alimtu qara'ina an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama allati kana yaqrinu qarinatayn qarinatayn min awwalil mufassal abdullahi da matul yace hakika na sani tabayen turori waɗanda manzon Allah yake karantawa a cikin sallah daga ainihin surori na al-mufassal musamman ma daga na farko farko yace qarinatayn surori agwamutse guda biyu qarinatayn surori agwamutse guda biyu amma ba lalle a jere ba saboda me saboda abinda suke karantarwa kusan iri ɗaya ne ko ayoyinsu sun yi kama da juna saboda haka manzon Allah a cikin sallah in ya karanta Fatiha sai ya karanta surori guda biyu wannan ya halarta sannan sai ya yi ruku'u ya yi sujada da idan waɗannan surori kuwa na farko akwai ar-rahman annabi yana haɗawa da wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma gawa to da ar-rahman da an-najm idan ka duba wanne ne a gaba wanne ne a baya eh ka gani shi yasa waɗansu malamai suka tafi akan cewa idan mutum ya karanta Fatiha bayan ya karanta Fatiha ina zai kawo sura to sai ya karanta alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sura ta farko to yana son ya kara da wata sura suka ce abin da ya kamata ya sauko kasa ya karanta kaga sai ya dauko li ilami ya karanta ko inna ataina ko kul huwa ko idza jaa ko suratul nasi sai ya karanta saboda ya karanta alam tara da farko to ana son gangarowa don saboda ya fi dadi ina fata an gane wannan shine fassaran da malikiya suka goyi baya to amma idan mutum ya zo ya karanta alam tara bayan ya yi Fatiha sai kuma ya dauko wasuha wal layli idha saja sai ya karanta kun ga ya tilutan sama to sallah ta yi kuma sallah ta yi daidai sai dai a wajen malikiya baka kyauta ba ba haka ya kamata yi ba ina fata an gane to amma tun da annabi ya karanta ar-rahman allama al-qur'ana da ya gama sura ta biyu sai ta wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa sannan ya kai karke wannan ya gwada ya halatta a lauko daga sama ko a lauko daga kasa sannan kuma annabi ya karanta iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar sai kuma a sura ta biyu ba faraka ta biyu ba a sura ta biyu sai manzo Allah ya karanta al-haqqa wa ma adraka mal-haqqa kaga ya sauko kasa da yawa saboda waɗannan surori guda biyu suna kama da juna sannan kuma a raka'a daya annabi ya karanta suratul fatiha sai ya dauko wasur wa kitabin masur sai kuma ya dauko wazariyati zarwa falhamilati wikra to in kun duba wace ce ma take gaba da wata kun gani shi yasa jerantawan waɗansu malamai suka ce ba dole ba ne sannan dalin dadawa annabi a cikin raka'a guda ya karanta sa'ala sa'ilun bi azabin waqi'. Sannan bayan ya kammala sai ya dauko wannazi'ati zarqa wannakitati nakta. To kaga surori guda biyu saboda sun yi kama da juna. To malamai suka ce abin bai tsaya a nan ba, wannan ya gwada mana samfal yadda ake haɗa surori guda biyu. Ko da a yanzu an zo sallah raka'a ta farko an karanta surori guda biyu ba ilai fi ba, don kar ka zo kana ba kauye kai ta ce subhanallahi subhanallah, ka gani wannan ya gwada ka gwada jahilcin ka fili kenan. Sannan kuma wannan ya sha bamban da idan an karanta Fatiha an karanta sura a rufe da kul huwa, wannan ki kuma nassinsa daban. To idan mun dawo kan wannan, wa kana awwalul mufassal ibnu mas'ud ar-rahman, farkon al-mufassal a wajen ibnu mas'ud shine suratul rahman kamar yadda muka yi bayani. To bismillahir rahmanir rahim, da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Allah ta'ala yace ar-rahman, Allah mai rahama, ku girmama ki, ku bauta masa ki kadai ba tare da kun yi kirka da ki ba, sa'annan ku nemi rahama a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Saboda mai yalwar rahama ne, allama alqur'ana, Allah ya sanar da alqur'ani, wannan babban ni'ima kenan ga halittun duniya kakaf gaba daya daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har zuwa nadewan duniya. Babban ni'ima alqur'ani, tunda wanda ba musulmi ba za ka ga kima yana so a karanta masa alqur'ani. Musamman ma na ga wani ya yi postin waya ko wasu malamai wanda wani wanda yake so ya nemi shugaban kasa ba musulmi ba ne ya tura su za su je su yi masa umura. Barai da gaske kuma za a gansu har da shafukan alqur'ani a hannunsu. Wanda ba musulmi ba yana son ya nemi shugaban kasa ya tura kasan Saudiya a yi masa umura a cikin watan Ramadana a karanta masa alqur'ani domin ya tsale shugabancin Najeriya ba tare da matsala ba. Ko ma waye ka kaddara ki wanda ba musulmi ba amma kuma bai yarda da qur'anin ya karɓe ki a matsayin addinin musulunci ba, bai yarda da addinin musulunci ba amma ya yarda da qur'ani. Yaza za ka samu waɗanda ba musulmi ba manya-manyan nan suna da malamansu, idan abu ya rikice musu za su samu malamansu ce a yi musu sauka saukaza saukaza kuma su ba da kuli a yi musu sauka. Wani abin mamaki sai ga kuma Allah ya kubutar da su, sai ga Allah ya kubutar da su. To darajar alqur'ani da neman alqur'ani bai kafi musulmi kawai ba, har da wanda ba musulmi ba. Sannan kuma daga cikin nema khalaqal insana, Allah ya halitti dan adam, idan Allah ya ga dama da ba zai halitti dan adam ba da yanzu babu mu, ko kuma zai sai a mayar da mu dabbobi. Me fa kuma wannan tafsirin da muke kawai zai fara ko abin da zai yi kenan, ba mai fahimtar wani, duk an zama dabbobi ba iya yin magana. Shi yasa aka ce khalaqal insana allamahul bayana, Allah ya halitti dan adam a bisa wannan sura, wanda ya fa'ada laka, wanda ya tsara ka, kaga wani waje fasawa ka, ya daidaita ka, fa'ada laka. To menene, what is the difference between the abinnan waɗannan word guda biyu? Fa'ada laka fasawa ka, me ya bambanci? Akwai bambanci ƙwarai da gaske. To amma da yake ba fassarar muke yi ba, khalaqal insana allamahul bayana, ya sanar da ɗan adam bayani. Yanzu ba bayani nake yi ba, kuma duk wanda ka je in zai karanta maka alqur'ani ya fassara maka bayanin kenan da zai yi. Yasa waɗansu mutane wato waɗansu malamai suka ce ar-rahmanu allama alqur'ana khalaqal insana allamahul bayana, bi ma'ana bayana alqur'ani. Allama ar-rahmanu al-insana bayana al-qur'ani, abinda ake nufi kenan, Allah mai rahama ya sanar da dan adam bayanin al-qur'ani. To da wannan kalma ta ar-rahmanu kawai za mu yi ta fassara, a ce in dauko littafai kaman guda 15 ko guda 20 muna fassara ar-rahmanu kawai. Kuna ganin har bayan sallah za mu kai muna fassara ar-rahmanu. Kuma idan da za mu ɗauki wani salo da usulubi ba za a taɓa gajiyawa ba, gobe ma za a zo, jibi ma za a zo, gata ma za a zo, har azumin ya kare. A ce ya kamata ba a zo a karasa fassarar Ar-Rahmanu din nan. Dole ce ban nan sai mun karanta su. Kaga kowannan bayanin da muke muna yi a takaice ne kawai abin da ya samu. Shine allamahul bayana. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da dan adam bayani dake dake. Yukbiru ta'ala, Allah yana ba mu labari an fadlihi wa rahmatihi bi khalqi, dangane da falalansa da rahaman da ya yi wa halittunsa. Annahu anzala ala ibadihi alquran, Allah ya saukar da alqurani ga bayinsa. Wa yassara hifzahu wa fahmahu ala man rahima, sai Allah ya sauke haddan qurani da ainihin fahimtan alqurani ga wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya yi masa rahama. Sai saka ce khairukum man ta'allama alqurana wa 'allamahu, fiyayyunku su ne waɗanda suka koyi alkur'ani kuma suka sanar da alkur'ani. Malamai suka ce wanda suka koya suna da matsayinsu, waɗanda suka sanar suna da matsayinsu. Idan mutum ya haɗa duka biyu, kaga ya samu daraja duka biyu kenan. Yana iya yiwuwa akwai wanda zai zo yana koya har mutuwa ta ɗauke shi bai gama koya ba. To dai ya faɗa cikin khairukum, a wata ruwaya afdalukum man ta'allama alqur'ana wa 'allamahu, mafi falalanku da mafi darajanku har wajen Allah shine wanda ya koyi alqur'ani kuma ya karanta da alqur'ani. Saboda haka alarammomi masu karantarwa islamiyya, sai ku daɗa dagewa domin kuna da daraja. Sannan masu yin tafsirai da masu wa'azi da alqur'ani, sai ku daɗa dagewa, saboda kuma kun fada cikin wannan. Wanda ya haddace qur'ani ya fada, wanda ya iya karanta qur'ani shi ma ya fada cikin wannan guro. Wanda yake karantar da yara ƙanana ko matan aure ko kuma mazaje, wato mazan aure a cikin masallaci, shi ma yana cikin wannan guro. Wanda yake yin wa'azi masu da'awa, waɗanda za su kira waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin Allah, su ma sun fada cikin wannan. Saboda haka khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama. Fakala ta'ala, shine Allah ta'ala yake Ar-Rahman, Allah mai rahama. Allama alqur'ana, ya sanar da alqur'ani. Khalaqal insana, ya halitta dan adam, ya bambanta ki da dabbobi. Allamahul bayana, kuma ya sanar da ki bayanin alqur'ani, ya sanar da ki iya magana da zance da ainihin jawabi, kamar yadda muke a yanzu yani an-nutqa. Fakala tahaku wa qatada wa khairuhuma yani alkhair wa sharra, Allah ya sanar da ki alheri domin yayi aiki da ki, ya sanar da ki sharri domin ya kauce. Wa qaulul hasan ha huna ahsanu wa aqwa li anna siyaqa fi ta'limihi ta'ala alquran, anan aka ce maganan alhasan albasri na cewa allamahu albayan, Allah ya sanar da dan adam ilimin alqurani ake nufi, ba wai zance haka kawai ko kuma wani abu daban ba. Wa huwa ada'u tilawati, shine karanta alqurani da tilawa da ainihin tajwidi. Wa inma yakunu zalika, hakan yakan kasance ne bi taysirin nutqi ala alqal, da ainihin yadda Allah ta'ala ya sauke furci wato ga ainihin halittunsa. Tunda yanzu in ka duba za ga yaren mu daban-daban, amma ga ki muna karanta alqurani. To alaran ma dai ina kyautar da ton ki ba an ga shi ne, amma ga ki yana karanta alqurani kowa yana fahimta. Sannan da wani to mai maganan qurani fa, mai maganan qurani ina tsammanin wannan baninge ne, amma ga ki yana fassara kuma ina jin qurani suna ganewa yadda ya kamata. Ni kuma mai fassara Bahaushe ne. To abinda ake nufi kenan, bi ma'ana allamahul bayan, kowa a fagensa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar da ki bayani. Wanda yan aka ce karanta alqur'ani yayi bayani, zai yi bayani in ya sani. Idan bai sani ba, abinda ya sani yayi bayani, zai yi bayani mutane su ainihin fahimta. Da wannan ne waɗansu a karkace suke ce muhimmancin malamai kenan. Malaman makaranta ba gaba daya, saboda ai bayani suke yi domin su cusa wa yara su fahimta, ko su cusa wa student su fahimci abinda ake so su gane. Saboda haka su ma a kaikaice sun shiga cikin wannan daraja. وإنما يكون ذلك بتأثير النطق على القلب وتفصيل خروج الحروف من مواضعها يدعي كيف تد حروف القرآن لغا إندس كداتي من الحلق لغا مقوقر واللسان لغا فحرك والشفتين خوفا تنباكي على اختلاف مخارجها وأنواعها بتصابان مفتن لنوغوئي يظهر مثالي كمان أتي أينهم آه da a sun ce a shine nan shi yake furtawa a kamar tsakiyar nan shi ambace a sannan ko kaga karke ko sannan kuma idan aka zo ta ai daga yadda ya buga zaka je ta in ka bude bakinka kana koyawa yara yadda suke abin nan suna kallon bakin ka zaka su ma suna daukawa ta zaka duba doron harke zaka ji doron harke ki yake dukan ganda kamar yadda suke fala ta idan ka zo fa fa idan harken ka zai taba hakwaran ka idan ka zo ma sai ka hala bakin ka fa sai ka hala bakin ka a kafatayni to kuma hafa ina ba ta an gane to amma za ka ga ki aya guda ɗaya ta hada makaris da anwa iri daban-daban amma sai ka ji gafi an karanta ki tarantaran ar-rahman ar kaga za ka kaurara amma idan da zai zo da wasalin ƙasa sai ka tsiranta ar-rahman allama al-qur'an wannan masu karantar da karatun qur'ani da tajwidi sune suke da kwarewa akan wannan bangare gurgurdan kwarewan mutum gurgurdan iya karatunsa na al-qur'ani shine allamahul bayana Allah ya sanar da shi bayani dalla dalla sai Allah ya ce me ash-shamsu wal qamaru
ash-shamsu wal qamaru bi usban
na'am
والنجم والشجر يسجدان
هذه منيا ni'imomi guda hulu da Allah tabaraka wa ta'ala yi su cikin waɗannan ayoyi ko ya ambata mana wannan shine darasin mu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka bala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh